الوصول المحكين ونعم الله إلا أرى الظالمين. والسلام الأكبر الأكبر على المعروف وحسب الألمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو ديالي بوك الله سبحانه وتعالى cikin ikon sa da huwa ce wasa rayuwarmu ta sake iso wannan rana mai albarka, ranar Juma'a yau 17 ga watan Al-Muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da muka hada wannan majalisi mai albarka don jin fassara na ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurguna hali. Muna karatu cikin Radul Azhan ila ma'ad al-Qur'an da Sheikh Abu Bakar Muhammad Kumi rahimahullah. Muna roƙon Allah ya mana muwafaqa. Za mu ci gaba kan aya ta 105 cikin surah An-Nisa. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
Bayan da aka yi bayani dangane da abin da ya shafi sallar tsoro da tanadin da musulunci ya yi wa musulmi na samun kariya su kare kansu daga kafirai kana a lokaci guda kuma sun yi da wajibin da Allah ya kora musu, za a shiga matsala ta abin da ya shafi hukunci. Malam Shimfiɗa da cewa thumma inna adalatal islami la taqtasiru ala hifdhi huquqil muslimin, sannan mu sani adalci na musulunci bai taƙaita akan karewa haƙƙoƙin musulmai kawai ba. Babu addinin da ya kiyaye haƙƙoƙin kowa da komai kamar addinin musulunci. Addinin musulunci ne hatta dabbobi ya kiyaye musu haƙƙoƙinsu. Dabbar da za ka ci an halatta maka ka yanka ta, to amma a halin lokacin da za ka yanka ta musulunci sai ya tanadi waɗansu sharuɗa don a kiyaye mata haƙƙinta. Ka watsa wuƙa kamar yadda hadisin annabi ya ambata, waliyuhidda ahadukum shafaratahu waliyarshu dhabihata, sannan aka tanadi cewa in za ka yanka dabba ba a yanka dabba alhali ƴar uwarta tana tsaye a wajen tana gani. Me yasa? Saboda ita ma tana da shu'ur. Wannan duka yana daga cikin haƙƙoƙi na dabbobi da musulunci ya kiyaye wanda suna da tarin yawa. To haka nan mutane kowa Allah subhanahu wataala ya kiyaye masa irin haƙƙinsa. Ba wani makhluki da ake mu'amala da shi kowace iri wallahi sai da musulunci ta da haƙƙin da za a kiyaye masa. Hatta kafiri wanda ba musulmi ba, musulunci ya kiyaye haƙƙoƙinsa. Ai, mun ji a baya kafirin amana ma idan aka kashe shi sai an biya diya. To koda kafiri wanda yake harbi ana yaƙi da shi, shi ma musulunci ya tanadi irin ladubban da ya kamata a kiyaye a yayin da ake yakin. To a lokacin da ake mu'amala ba wai musulunci ya tanadi kyautatawa da adalci ga musulmi ne kawai ba, hatta kafiri ma in an zo gaban shari'a dole ne a bashi haƙƙinsa, ma dama shine ma'abucin haƙƙi. Musulunci yayi la'akari da wannan, kuma yayi tanadin yadda za a kiyaye masa. Babu tsari mafi kyau kamar tsarin Allah. Shine malai yace thumma inna adalatal islam la taqtasiru ala hibdi huquqil muslimin. Sannan adalci na musulunci bai takaita wajen tsarewa haƙƙoƙin musulmai kawai ba. Walaysa laha mailun ila al-aqida. Shi addinin musulunci da adalcin musulunci ba shi da wani karkata zuwa ga aqida cewa wannan musulmi ne wannan kafir. Bal hiya ma al-haqqi aina ma kana. Adalcin musulunci yana tare da gaskiya ne duk inda gaskiya take. Idan an samu mushajara, an samu sabani tsakanin musulmi da kafiri, in kafirin shine yake da haƙƙi, musulunci yana ba shi haƙƙinsa, kuma a nuna shi musulmin shi abda rashin gaskiya, kuma a hukunta shi. Adalcin musulunci ke. Fa qala mukhatiban rasulahu al-karim. Sai Allah ta'ala ya ambaci wannan aya, yana magana da manzansa bai daraja sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukaki yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi. Lalle mu mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya. Bil haqqi ay muta'alliqun bi inzali ay bil amri wan nahyi. Umarni da hannun da Allah subhanahu wata'ala yayi kenan. Wal fasli bainan nas, da ma yin bayani daki-daki da hukunci daki-daki a tsakanin mutane, shine duka abin da ake nufi da bil haqqi. Kamar da Allah madaukaki ya ambata wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwaahum. Allah ya yi umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci game da abin da Allah ya sauka, kada ya bi san rai irin na Yahudawa dan ya dadada musu ko duk wani wanda yake karkatacce. To irin wannan ne Allah ya sake nanatawa a wannan munasaba, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi. Lalle mu mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya. Me yasa aka saukar masa wannan littafi? Li tahkuma bainan nas bima araka Allah. Domin kai hukunci ne a tsakanin mutane, bima araka Allah, da abin da Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka. Ai a alamaka Allah fi abin da Allah ya koyar da kai cikin littafin nasa. Wannan gaba wasu malaman tafsiri suke ambata da aka ce bima araka Allah, wato Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama dama yayi hukunci bil ijtihad. Ma'ana inda faqadin nas, Annabi ya halatta gare shi yayi hukunci da ijtihadi. Shi ya saka a wasu lokata Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ambaci abu a bisa ijtihadin sa, ba wahayi ne aka ce ga yadda za ka yi ba, ijtihadi ne yayi da aka yi da kaza sai ya fada, daga baya kuma sai wahayi ya zo. Misali daga cikin irin wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya tadda mutanen Madina suna yin kilili. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambata musu yace ko ku yi kilili ko kar ku yi kilili, Allah ta'ala zai tsarar da abin da yaso. Sai suka kaddara Annabi ya hana su kilili ne, sai suka kinsa wannan shekara. Dabino sai ya wabi. Annabi ce ya dabinan ku wannan shekara suka yi wabi, sai kace ga abin da ka faɗa, ce a'a ai ba hana ku ne ba. Antum a'lamu bi umur dunyakum aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan ba wahayi ya kai wa Annabi ba, ijtihadin sa ne ya gaya musu wani abu da ya fahimta. Mun gane ko? To nan Allah ta'ala ce li tahkuma bainan nas bima araka Allah, kai hukunci a tsakanin mutane game da abin da Allah ya nuna maka na nassi a Qur'ani, ko kuma kai ijtihadi cikin ilimin da kake da shi. Wala takul lil kha'inina khasima, Allah ta'ala ya ce kada ka kasance mai yin husuma ai mukhasaman, kada ka zamanto mukhasiman wanda yake jayayya dan bada kariya gawa al-kha'inin masu hakinci. Ai fahkum bihi, kai hukunci da abin da Allah ya saukar maka. Wala takun mukhasiman anil kha'inin, kada ka zama mai yin jayayya wajen bada kariya ga maha'inta, kada ka bawa maha'inci kariya in hukunci ya zo gabanka. Wa in kanu min atba'ika bid-du'a ada'ibu, ko da ko waɗannan maha'intan sun zan musulmi ne suke yin shari'a da waɗanda suke kafirai, kada ka bada kariya ga wancan musulmin matuƙar shi ne maha'inci. La'anna al'adalata fil hukmi la taqtadi maylan ila janibi ghayr al-haqqi, domin adalci a cikin hukunci baya hukuntar da mai hukunci ya karkata zuwa ga bangaren da ba na gaskiya ba. Wannan ana koyawa manzo sallallahu alaihi wasallama da dukkan mabiya. A duk lokacin da mutum zai yi hukunci, to hukunci idanunsa a buɗe yake, ma'ana gaskiya kawai yake gani. Kada ka karkata saboda sanayya, kada ka karkata saboda tausayawa. Wani lokaci mara gaskiya shi ne ƙasa, sai ka tausaya masa ka ce za ka ba shi gaskiya. Musulunci bai yadda da wannan ba. Misali, yanzu mutum ne yana da dukiya, wanda ba shi da shi sai ya zalunce shi akan dukiyarsa. Ku fahimci kalmar da na faɗa, sai ya zalunce shi akan dukiyarsa. Ai, ana samun talaka ya zalunci mai kuɗi akan dukiya, ko ba haka ba? To, idan mai dukiya ya kai ƙara don a karɓa masa haƙƙinsa, kada alƙali ya duba cewa ai wannan yana da dukiya wancan talaka ne, ya ce haba alhaji. Ai, ka fi ƙarfin haka, ba ruwan musulunci da wannan. Haƙƙinsa ya zo nema, kuma haƙƙinsa ne zaluntarsa kuma aka yi. Kada a wajen shari'a a ce wai za a tausaya wa talaka saboda shi ne azzalumi. Mun fahimta? To, adalcin musulunci kenan. Alabashi shi bayan an kwata masa haƙƙinsa, kuma sai a kwaɗaitar da shi waɗansu abubuwa da musulunci ya kwaɗaitar wa mawadata ta janibin waɗanda suke ba su da shi. Amma madama an zo hukunci ne, to hukunci shi yana duba ina ne gaskiya take, ina ne kuma zalunci yake. Wanda ya zalunci ko yaya yake, sai a jingina masa abin da ya samar ma kansa. Gaskiya kuma sai a jingina ta a inda ta dace, ko mun ɗaukakar mutumin ko mun yaya yake. Shi yasa nan Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wala takul lil kha'inina khasima, la'anna al adalata fil hukmi la taqtabi maylan ila janibi ghayr al haqqi, domin adalcin musulunci yana hukunta kada a karkata ne zuwa ga bangaren da ba na gaskiya ba. Aya a cikin suratu Sa'ad, tun gabanin manzo sallallahu alaihi wasallama, Allah ya yi ishara ga Annabi Dawud kamar yadda yake faɗa masa, ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bima araka Allah, fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah maɗaukaki yana cewa ya kai Annabi Dawud, mun sanya ka shugaba, khalifa ma'ana shugaba ke, mun sanya ka shugaba a ban ƙasa. Shugaba kuma shi ne wanda yake yin hukunci. In an yi hukunci ma a tsarin musulunci ana yi ne niyabatan anhu, bisa wakilcinsa. Don haka Allah ya ce masa fahkum bainan nasi bil haqqi, kai hukunci a tsakanin mutane da gaskiya. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, kada ka bi son zuciya, ballantana son zuciya ya kwashe ka daga tafarkin Allah, ka kasa tsaye da adalci. To, wannan shine saƙon Allah zuwa ga annabawa, tsaye da adalci, kada a karkata zuwa ga sanayya, kada a karkata zuwa ga waɗansu abubuwa irin wanda mutane suke karkata zuwa gare shi har su kasa tsaye da adalci a wajen hukunci. Allah ta'ala ya ce wastaghfirullah, ana gaya wa annabi aka ce ka nemi gafaran Allah, malai ce in hamamta bi shay'in min zalik, in har ka yi yunkurin yin wajen hukunci ka karkata zuwa ga irin waɗancan ababen, to in har ka yi nufin haka ba, to ka nemi gafaran Allah. Inna Allah kana gafurar rahima, lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jinkai, li ahadi da'atihi, ga duk waɗanda suke ma Allah biyayya. Wa yurwa anna wahidan min al-ansari yusamma Umar ibn Ubay Rikin, a rawaito cewa wani mutum daga cikin mutanen Madina ana ce da shi Umar ibn Ubay Rik, saraka dir'an, ya saci wani sulke, wa khaba'aha inda yahudiyin, sai ya koye ta a wajen wani ba yahudi, fa wujidat indahu, sai aka samu wannan sulken a wajen wannan ba yahudi, faramahu du'ma, faramahu du'matu biha, du'matu, sai ya jefi wannan ba yahudi ya ce shine ya sata, wa halafa annahu ma saraqaha, har ma ya rantsa da Allah ba shine ya sata ba. فسأل قومه بنو ظفر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عنه. متانا قومته أبيلا بنو ظفر سيما سكروا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكن يباد كاريا مدوما ويبرئه يقبتد دشيد جزرقين سبود وانشان كافرين بيهودي. وأبى الله إلا أن يقيم نبيه العدل بين الناس, أما الله سيكي حكا فاشيدي يتبتد أن نبي سيسيد آدم شئت كان متاني ويقضي بالحق لمستحقه من كان يهو كنتي يباد قبتيا جماء أبو جنتا كوانين كوا ولا يبالي كذا النبي دامي شوى وانشا بيهودي نمتكم بيهودي شئت قبتيا. To shine wannan aya ta sauka. Da dama daga cikin malaman tafsiri sun kawo wannan a matsayin wani bai hude aka jefa. Kamar yadda Ibn Jarir at-Tabari ya kawo cikin tafsirinsa, haka nan Fakhr ar-Razi da dai da yawa daga cikin masu tafsiri sun kawo wannan ne. Waɗansu kuma sun dogara sababin saukar wannan aya dangane da hadithin da Abu Isa Imam Tirmidhi rahimahullah ya rawaito cikin sunan dinsa. Hadithi ne wanda yazo daga Qatada ibn Nu'man, Allah ya kara masa yarda. Shi Qatada ibn Nu'man kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito kuma huwa hadithun hasan kama hasanahu al-Albani fi sunani fi sahih sunani at-Tirmidhi. To shi Qatada ibn Nu'man yake bada labarin cewa bayan da ya shimfiɗa akan irin yanayin da suke ciki na rashi, mafi yawan abincinsu a Madina a wancan lokaci wato dabino ne sai sha'ir, wani nau'in alkama da ba shi da daraja sosai, ba asalin alkamfu ba, ba irin alkamar da muke amfani da ita ba. Abinci wanda yake mai kyau da gari mai kyau akasari ya yi karanci, kuma sukan samu abinci mai kyau ma in an kawo daga kasar Sham su saya, zai mai gida ya adana nasa ne, sauran jama'a kuma a dinga cin wancan irin da yadda aka saba din. Ka san in iyali sun yi wa mutum yawa, sai ka ga shi inna rududu a samo gero a kai musu ko masara su yi ta shankarta kafira, ko shi kuma sai ya dan samu wani abinci ya rika ci ya keɓa kansa da shi, to su ma suka yi haka a wancan lokacin. Abin da dai shi Imam Tirmidhi ambata shahidin a cikin hadisin shi ne, shi Qatada babbansa ya sayi irin wannan abincin ya ajiye, ana ce da shi Zaid ibn Samin ya kai wannan ko kuma rafa'a rafa'atu ibn zaid wato ana ce shi rafa'atu ibn zaid ya kai abincin sa ya ajiye da daddare sai wani yaje ya sace abincin akwai wani ana ce da shi Umatu ibn Ubay Raqin talaka ne kuma dama ana nasabta shi cikin munafikai saboda yana yawan kai maganganun mutanen Madina ga Quraishawa har ma ya kasance sha'iri ne wani lokaci yakan yi hujumi ga su waɗanda suke al'ansar to shi da Umatu ibn Ubay Raqin ya saci wannan abinci Qatada suka ci gaba da yin cigiya na wannan abinci a cikin dangi inda suke gidajen da suke tsakani sai wadansu suka ce to lallai cikin dare dai mun ji ana dafa abinci muna tsammani wata kila ko abincin naku ne da kuke abin nan mun ji ana dafa abinci a gidan su Umatu ibn Ubay Raqin wanda ko an dade ba dafa abinci a gidan ba sai dai a ce da bene sai kuma a sarrafa ganin shayir al'ayi halin a wannan lamari dai har so kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to zan duba lamarin da annabi ya ce zan duba lamarin daga baya dangin shi su duma to Umatu ibn Ubay Raqin sai suka kai kara wajen annabi kaga kokari sai sai kai kara suka ce ai ga nan Qatada ibn Nu'man da shi da babbansa sun jefi wani salihin mutum a cikin mu mutumin kirki da bamu san shi da wani abu ba sun ce wai yayi sata kuma ba sai da hujja babu abin da ya tabbata to a wannan lokaci annabi sai aka kira Qatada sai annabi ya jefa masa wannan tuhuma ka tuhumci wancan mutumin alhali walaysa laka bayyinatin wala sabti babu da, babu shaidu kuma babu abin da ya tabbata dan haka Qatada shi da ya ji haka sai ya tafi yace bai ji dadi ba ko kadan yadda ma har yake kara wajen annabi da a ce wannan abin zai sabbaba masa har annabi ya jefa masa wannan tuhuma yace da ya gwammace a dukiyarsa ne ma ya asarar ta gaba daya to Allah cikin rahamarsa lokacin da Qatada ya je ambata wa babban sa yace ya lamarin ya kasance yace ga abin da ya wakana tsakanina da annabi ga abin da waɗancan mutane suka je suka ambata sun ce babu albayyana ko ba wani abin da ya tabbata kawai mun jefe shi ai annabi yayi aiki da abin da yake mai abin da yake waki ne bayyananne duk wanda ya zargi wani to shi zai kawo dalili ko to sai annabi ya hukunci da wannan shi yasa ya maida ma Qatada abin da su waɗancan da suka ambata to sai Allah subhanahu wataala kuma da yake shine Allahul Ghuyub sai saukar da waɗannan ayoyi shine Allah madaukaki yace inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah mu mun saukar maka da littafi da gaskiya da hukunce hukunce tabbatattu dan kai hukunci a tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka wala takun lil kha'inina khasima kada ka kuskura ka zamanto mai bada kariya ga waɗanda suke maha'inta a nan waje alkha'inin wasu malamai suka ce ya'ani Ubay Raqin wato ana nufi kenan Ubay Raqin wato shi Umatu ibn Ubay Raqin shine alkha'inin yana cikin minan kha'inin da Allah ya ambata ana da aka ce wastaghfirullah misali kamar Ar-Razi sai ya fassara shi da cewa ai min ma qulta li Qatada wato ka nemi gafaran ubangiji subhanahu wataala daga yadda abin da ka gaya wa Qatada kamar yadda to malamai sukan ambaci alal aqalli fassara kaman guda uku dangane da wannan wastaghfirullah me yasa aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam nemi gafaran Allah ai saboda a farkon al'amari annabi yayi aiki da wancan al'amari wato na abin da waɗancan suka faɗa na kukutar da mutumin su kuma annabi ya ga a cikin kaman akwai gaskiya to wannan karkata da shauraron su da ya har ma ya ambata wa Qatada shine Allah ya ce wastaghfirullah a bisa abin da ake ambata wato hasanatul abrar sayi'atul mukarrabin wasu malamai suka ce a fassaron da ake nufi da wannan wastaghfirullah abin da yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi gafara saboda waɗancan musulmin da suka zo in an ɗauka a issar ba yahude kenan waɗancan musulmin da suka zo suka ba da kariya da bayani da shimfiɗa da daɗin baki don a kare musulmi wancan kuma kafiri ne har annabi ya shaurare su shine Allah ya ce masa ya nemi gafaran Allah a kan wannan wastaghfirullah waɗanda suka ce a'a amincewar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da kalamin da suka ambata shine Allah ta'ala ya ce masa wastaghfirullah saboda da yayi nufin zai yanke hukunci akan abin da wadancan suka faɗa to wannan nufin da yayi sai Allah ta'ala ya ce wastaghfirullah ka nemi gafaran Allah innallaha kana ghafurur rahima lalle Allah ta'ala ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai ga bayinsa wannan yake nuna kenan hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka kawo hukunci gabansa sai yayi wa mutane hukunci bisa ga abin da ya bayyana masa na dalilan da aka bujiro yayi hukunci akan wannan hukuncin sa is not final ma'ana hukuncin sa ba shine karshe ba anan duniya ya zamanto shine karshe amma a kiyama Allah ta'ala zai sake hukunci kuma wannan yake nuna mana cewa shi shugaba ko alƙali yana yin hukunci ne da me da dalilan da suka zo gabansa in yi amfani da waɗannan albayyana yi amfani da qara'in da makamantan ababen da ake amfani da su wajen yanke hukunci sai ya yanke hukunci to shi ya kubuta a wajen Allah tunda yayi amfani da dukkan adilla da ake so ayi la'akari da su wajen yanke hukunci to shi ya kubuta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ma in akwai wanda yayi rufa-rufa a cikin shaidun ya kawo na ƙarya ko bayanan ya ɓoye wani abu ba a samu an yi istikhrajinsa ba to shi kuma shi ne laifin yake kansa shi sai ya inganta a cikin wani hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun kawo daga Ummu Salama Allah ya ƙara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nake cewa ala innama ana basharu ku shaurara ni fa ni mutum ne inji annabi sallallahu alaihi wasallama wa innama aqdi bi nahwin mimma asma'u ni ina yin hukunci ne da kwatankwacin abin da naji a wajenku na bayanai yace wala alla ahadukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd ta iya yuwa a wajen mai da bayani wani ya fi iya tsara zance sama da wani wanda yake da gaskiyar sau da yawa wani lokaci sai ga shi bai iya tsara zance ba wanda yake mara gaskiyan kuma shine yake da iya tsara zance to annabi yace watakila wani ku zai zan ya fi iya tsara zance akan wani fa aqdi lahu saboda tsara zancensa da yayi sai na bashi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman qadaytu lahu bi haqqi muslimin ku sani duk wanda na masa hukunci har na bashi haƙƙin wani musulmi alhali ba shi adda gaskiya ba innama hiya qita'atun minan nar ya sani yankin wuta ne yankan bashi inji manzon Allah yace fal yahbilha aw li yadharha in ya so ya dauki wannan yankin wutan ko kuma ya bari kaga nan kai tsaye annabi ya nuna wa mutane hukuncin sa ba shi ne karshe ba yana yin hukunci ne da abin da yake idan wani ya kawo dalilai wanda yake ba na gaskiya ba sai aka bashi gaskiya annabi ya ce to ya sani ba shi da gaskiyan kuma wuta aka bashi a kiyama zai same ta shine ma'ana kenan wannan yake nuna mana ashe alƙali a nan duniya ka kawo irin dalilan da ake bukata ko ka samo lauya wanda yake haziki ya zo ya yi sakin layi a yi bayanai ko a kawo shaidu na ƙarya ko waɗansu takardu wanda yake na goge na ƙarya sai aka yarda da su akan su ne na gaskiya sai aka ba wa mutum gaskiya alhali ba shi da ita to ya sani wannan fa abin da aka bashi bai halatta gare shi ba kuma yankin wuta aka bashi misali ya je ya samu certificate ɗin fili na ƙarya ya ce ai ga certificate ɗinsa ga ma shaidu waɗanda suka shaida an sayar ga ma amount ɗin ya ce ai wajen Alhaji wane ya tsaya kuma na ƙarya ne wancan shi kuma talaka ko ba shi da ƙarfi ko ma yana da ƙarfin alƙali ya yarda da wannan evidence ɗin da aka kawo to ya sani yankin wuta aka bashi kuma wannan bai halatta a gare shi ba domin ga abin da manzon Allah shine alƙali babban alƙali a cikin al'umma ko to ya nuna cewa
akwai review na shari'a da za a yi a gaban alƙalin alƙalai. Wane ne alƙalin alƙalai? Allah ke. Shi ne ƙabil ƙuda. To na ga wajibi ne mutane a kowane lokaci su bibiyi gaskiya. Ka yi ƙoƙarin abin da za ka mallakar ma kanka ya zamanto haƙƙinka ne. Kana da gaskiya haƙiƙatar yadda a gaban Ubangiji ma za ka kukuta. Amma in ka kukuta a nan duniya, to ba a halatta maka ba a ƙiyama a wajen Allah haramun ne. Matuƙan an yanka maka ba a bisa cancanta ba. Allah ta'ala ya ce:
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
الله تعالى يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. الله ينقيه عن نبي خطابي قريش كذا كيجا يا محمد عن الذين يختانون انفسهم كما تقول ان تسكيها انت كونس كما تقول yakununa habil ma'asi, waɗanda suke ha'intan kawunansu wajen yin saƙon Allah. Da Allah ba na khiyanatihim alaihim, domin narko na ha'incin nasu zai faɗa kansu ne a wajen Allah. Inna Allah, ka sani lallai shi Allah ta'ala, la yuhibbu man kana khawanan, baya son duk wanda ya kasance mai yawan ha'inci. A inna Allah la yuhibbu man kana kathirul khiyana. Allah baya son wanda yake da yawan ha'inci, shi yasa aka kawo shi da siga ta mubalaga, khawanan. Kuma malamai suka ce nan da Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana khawanan, ishara ne na cewa Ubayrik, Umatu bin Ubayrikin, ba lokacin ne kawai ya ha'inci ba, ya saba yi. Shi yasa ka yazo cikin wani asar, wani mutum an zo da shi ga Umar ibn Khattab, za a yi masa haddi. Sai wata mata ta zo ta tace: ya amirul mu'minin, ya za ka yi haddi ga wannan mutum, alhali kuma laifi na farko ne da ya yi? Wato tana so a kyale shi. Umar ibn Khattab zai ce: kare ya kike yi, ba laifi na farko ya yi ba. Ubangiji ta'ala bai baya bayyana mutum a laifukansa na farko, wanda ya saba yana yi shi ne har ake kaiwa munzalin da za a san hujja a kansa. Wanda ya laifin farko ba a cika kama shi, wanda ya nanata ya saba yana yi, to shi ne za ka ga asirinsa ya tobe. To shi yasa nan aka ce, shi yasa wala Allah Ubangiji ya kawo wannan siga ta mubalaga, aka ce khawanan. Umatu ba sau ɗaya ya yi ba, ya saba yi, ranar ne asirin ta tono. Wai ba haushe yake cewa rana ta ratawa, ta ɓarawa guda kuma ba, ta mai kaya. Da zai sa ta sau tara, shi yana ga cewa ya yi raiba. Sau ɗaya idan mai kaya ya kama shi kuma al'amari ya lalace, asirin yanzu ya tono. Gaban farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce: wala tujadil anil ladina yakhtanuna anfusahum. Kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala yana yin kashedi kenan ga kowane mutum, musamman lauyoyi. Wala tujadil anil ladina yakhtanuna anfusahum, a annabi aka faɗa wa kada kai mujadala, maida magana, ka tsara magana ko ka maida magana ko ka bada kariya, kada kai wannan. Anil ladina yakhtanuna anfusahum, aidan tunkudewa laifi ga waɗanda suke ha'intan kawunansu. Kenan ashe bai halatta ba a musulunci wanda yake maha'inci ne ya zo ya ɗauke ka? Ka san shi a al'adar lauya akan gaya masa komai ko? Idan har mutum ya yi employing services ya ɗauke shi aiki, to zai ce to yaya lamarin yake?
zai ta tambayoyi ga yamin kaza ga yamin kaza in mutum shine bai shi da gaskiya ma zai fada ce to amma za a biya ka kudi kaza mu dai wannan abin da ya san da yadda za a dan daidaita al'amarin dai kada a kunyata ana yin haka to baya halatta irin wannan yanayi idan mutum maha'inci ne mutum ya tsaya masa ba sai lauya kawai ba ko shaida ne idan mutum zai je ba da shaida to wajibinsa ne ba da shaida domin Allah wa aqimu shahadata lillah kuma mutum ya tsaya da shaida inji Allah subhanahu wa ta'ala ko da akan iyayensa ne ko da akan danginsa ne makusata to shaida mutum ya faɗe ta saboda Allah kada kai mujadala dan karewa waɗanda suke ha'intan kawunansu yaqulunaha bil ma'asi wanda suke ha'intan kawunansu wajen sabo ai wanda ya saba ma umarnin Allah shine wanda ya ha'inci kansa shi yasa dangane da al'amarin a hukunci da Allah ya sanya da a farkon lamarin idan mutum yayi bacci a Ramadan da daddare ko da farkon dare ne sai ya farka to ba zai ƙara ci ba zai ƙara sha ba ba zai kusaci iyalinsa ba sai wani daren kuma ya zake zuwa farkon lamarin da haka har sai da abin da ya faru ya faru dangane da Qais ibn Sirmat al-Ansari a janibin abinci Umar ibn Khattab da shi da waɗansu a janibin iyalai kaga sai Allah ya ce alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum me yake nufi da ha'intan kawunan ku ai ma'ana Allah ya sanya muku doka kuma kun tsallaka ta saboda ba za ku iya daurewa ba to sai Allah ya rangwanta wa mutane akan ta to nan da aka ce inna Allah la yuhibbu man kana khawana ai wanda yake ha'intan kansa shi yasa watan da aka ce alladhina yakhtanuna anfusahum wa alayhi yaquluna bil ma'asi لأنه بعد خيانتهم عليهم إن الله لا يحب من كان خوانا الله بايا سوان دي كسن شيء بيوان حائنشي عظيما ما يوان ساقوك أي منحمكا في المعاصي والعطار وان دي يكي نسوة يكي واتو نسعى واتكين ساقو للي فوقك ويعاقبه الله تعالى ذي مسؤوفوما سو ميسا إنو سؤو بيروكو سكفو داموه a ba su kariya kada a ce su suka yi laifi me yasa suka fi damuwa kada a ce su sun yi laifi har suke so a canja hukunci shi ne Allah ta'ala ya ambaci ayat da ke gaba yastakhfuna minan nas suna neman ɓoyewa ne daga mutane ai alqa'inuna maha'intan nan mithlu ni'mata wa qawnihi misalin du'uma da mutanensa haya'an minan nasi kamar da ibn abbas kenan ya fassara yastahuna ay yastahiyuna minan nasi wa la yastahiyuna min Allah wato kunyar mutane suke ji a ce sun yi laifi amma ba sa kunyar Allah kuma da shi ya hana laifin wanda shi kuma ba a koyi masa in an kuya mutane Allah ba a koyi masa in an yi rufa rufa a mutane Allah ba a masa rufa rufa yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah amma ba sa koyewa daga Allah wato suna jin kunyar mutane ne ba sa san laifin su ya bayyana a wajen mutane amma ba sa jin kunyar Allah in mutane ba sa nan zai aikata laifin da ya sha'awa don abin da zuciya ta dauke shi zai iya aikatawa amma idan mutane suna ganin sa to nan kuma zai ji kunya baya so mutane su ga cewa yana laifi to ubangijin mutane ba ai ba mutane ne suka hana laifin ba su ma bayi ne ubangijin mutane shi ya hana laifi ya ce kar ai kaza kar ai sata shi yanzu kunyar duniya ne baya so bai san akwai abin da Allah ya ce yawma tubuzar sarairu ba ranar da ake jaraban asirai ai ake banka da su kenan shine nan Allah ya ce yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum alhali Allah din kuma shi yake tare da su if yubayituna ma la yarda min alqawl a lokacin da suke kwana
akan abinda Allah Ta'ala bai yarda da shi ba na magana. In an ce watan al-baituta ba ta yabitu baitutata kwana ke daga faduwar rana zuwa wayewar gari, wato kwana ke. To Allah Ta'ala ya ce wa huwa ma'ahum alhali, Allah subhanahu wata'ala yana tare da su. If you bayitun, to me yasa anan wajen aka kebe wannan lokacin? A cikin guni Allah baya tare da mutane ne? Yana tare da su. Abin da yasa aka ambaci haka wallahu a'lam, saboda shi Ubayruku a cikin Aidumat bin Ubayr da jama'arsa cikin dare ne suka yi ta kai kawo lokacin da suka ji Qatada da babbansa suna cigiya na abincin nan. To a lokacin suka yi ta kai, to ya za a yi alfawa juna a sai yanzu ana ta binciken nan. In bincike ya nuna cewa dan uwansu ne ya ɗauka, to aika kuma abin kunya ya same shi, abin kunya ya samu dangi, za a yi ta nunawa ana cewa kaza. To wace dabara za a yi? Ai kada a ce shi ne, ai a san yadda za a samu a bashi kariya. To wannan maganganun da suka dinga yi da daddare shi ne Allah Ta'ala ya ishara gare shi. In yubayituna ma la yarda minan dhulm, a yayin da suka kwana suna tattaunawa bisa abinda Allah subhanahu wata'ala bai yarda da shi ba na magana. Shi ya saka al-kadhi a cikin tafsirinsa yake ambatawa daga Abdullah ibn Abbas, ai iz yubayitun akwai fassarar da tace iz yaqulun, wato a lokacin da suke fada ma la yarda min al-qawli, abinda Allah bai yarda da shi ba na magana. Min za'amihim ala al-halati ala nafi saraka, na rayawan da suka yi za su yi rantsuwa su kore wannan satar cewa ba Ubayruku ne yayi ba. Wa rami al-yahudi bi hada, kuma jifan wancan ba yahudan da suka yi a wata fassarar ko an ce ba yahude ne. Akwai riwayar da ta zo ma na cewa da ya dauki abincin zai tafi da shi, abincin a huje yake, sai ya je ya ba da ajiya a wannan bai wulan da dangane su, kuma wannan zirin da suka gani shi ne ya kai shi zuwa gare su. To amma dai wacce riwaya wadda ta zo ta abin nan ta Imam Tirmidhi, wanda Qatada ya ambata, riwaya ce wacce take hasan isnad, don haka ruwaya ce wacce take ta yi kyau kwarai da gaske. Yastakhfuna minan nasi ma la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahu, to me ake nufi wa huwa ma'ahu? Shi yasa nan ma yake bi ilmihi, Allah yana tare da su ne da ilminsa. Allah yana sama, duk wanda ya ce Allah yana ko'ina to bai girmama Allah girmamawa da Allah ya cancance ta ba, don bai faɗa abin da Allah ya jingina wa kansa ba. Dukkan dalilai sun nuna Allah yana sama ne, kuma Allah ya daidaita a kan al'arshinsa daidaiton da ya dace da shi, ba mu san ya daidaitonsa yake ba. Amma Ubangiji Ta'ala yana tare da halittarsa ne da iliminsa da ƙudurarsa da gudanarwarsa. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard, shi yake gudanar da al'amuran, kuma Allah Ta'ala yana tare da su ne da iliminsa. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wal-ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum. To ya ma'iyyar take aina ma kanu, duk kuma inda suke. Sai ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim, kaga wannan aya tana nuna Allah yana tare da su da ilimi ne. Shi yasa ka ya kawo ta da siga ta tambaya alam ta'lam, shin baka sani bane kai anna Allah, cewa Allah ya alamu ma fi samawati wal ard, abinda duke cikin sama da wanda yake kasa Allah yana sanar da shi. Sai ya nuna gayar yadda ilimin nasa yake, shine yace mutum uku ba za su kasance ba ce shine na hudu biyar ba za su kasance ba ce shine na shida kasa da haka ko sama da haka face yana tare da su duk inda suke ma'iya ta ilimi ne ba ma'iya ta zaci ba shi yasa ya sake rubewa da ilimi yace inna Allah bi kulli shay'in alim to irin waɗannan abubuwa iskalat ne wanda dole ne an zo gabas su sai an yi bayani da mutane su kara fahimta kasan su yan tarika su suke dagewa su ce Allah yana ko ina in an ce Allah yana sama sai su ta fada kun ba sai dalili wallahi ba sai dalili ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka suna nuna Allah yana sama to kai kafa Allah din sanin kansa ko ka kai annabi ne sanin Allah din da yace Allah yana sama cikin hadisin Muawiya ibn al-Hakam da Sulami da ya nufin kyantar da wata kuyanga amma bai san yaya aqidar ta take ba sai kawo ta wajen annabi annabi ya jaraba ta annabi sai mata tambayoyi guda biyu kawai sai wadatu da tambaya biyu sai ta yi tambaya ta yace aina Allah ina Allah yake tace fis sama'i Allah yana sama man ana ni kuma wane ne sai tace anta rasulullah kai manzon Allah ne sai annabi ya juya wajen Muawiya yace eh kika hafa innaha mu'mina yantar da yace ai mu'mina ne ba ma muslima ba mu'mina ashe mu'mini ne yake yadda Allah yana sama kasa abin da yasa suke ta dagewa su ta babatu akan cewa Allah yana ko ina saboda suna so su tabbatar da matsayi irin na Allah ne ko ma sama da na Allah mashehunansu shehu yana ko ina ai sun ce shehu ma Allah ba ma wasu tukururu ma da suna nan a wasu wajaje an ce su ma Allah ne ko wani katan gardi wai shi ma sai a ce Allah ne wanda akwai iskanci da rashin kunya wallahi shi yasa ake ba a ruwa saboda irin wannan sakon yayi yawa cikin jama'a to cewa suka ce shehu yana ko ina a to an ce Allah subhanahu wa ta'ala zatin Allah na sama su kuma sun ce zatin shehu yana ko ina sai a ce yanzu wane ne gaba da wani kenan to shi yasa suke so su nuna maka Allah yana ko ina dan ta nan ne za su samu dalilin da za su jingina su ce ai manzon Allah ma shi yana ko ina in ka yadda da wace ce a ai shehu ma yana ko ina mun gane bayanin ko to duk haka ne dabara ce ko ba zai abin da ake cewa kifi yana ganin ka bai jar ko ba aqidar musulunci dai guda ɗaya ce Allah ya tabbatar da mu a kayan ta wa huwa ma'ahum ai Allah yana tare da su bi ilmihi kaga da yake malam malamin tauhidi sai ce da ilmin sa idh yubayituna ma la yarda min al-qawl ai idh yubayitun yudabbiruna fil layli wa yudmiruna ma la yarda min al-qawl a lokacin da suke shine da barbaru da daddare har ma suna koyewa abin da Allah ta'ala bai yarda da shi ba wacan na magana shine wannan maganar da suke yi na shiryawa dan a rufe laifin ubairi a kai shi zuwa ga wani daban Allah ya ce
ha antum haula'i jadaltum 'anhum fil hayatid dunya faman yujadilullahu 'anhum yawmal qiyamah amman yakunu 'alayhim wakila ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
الله تعالى يجي ها أنتم هؤلاء كأجنوا جاء إشارة ها أنتم kun gan ku haula'i ku ne waɗannan kamar ana nuna ku kun gan ku ku waɗannan ai kashe ne kitabul likulli man yata'atta minhu an yujadila kadiban anil khunati likaraba wannan magana ce ake da duk wanda abu zai bujiro masa na neman yin jayayya ya bada kariya a bisa kariya dan ya bada kariya ga maha'inta liqarabatin saboda kusacin su aw li shay'in akhara ko saboda wani abu daban mithlu qawmi tuma misali irin yadda mutanen duguma su kai shine Allah ta'ala yake jayayya wato Allah yake kashe di akan su a antum haulai kun dan ku ku wadannan jadaltum anhum kun yi jayayya ai khasamtum kun yi jayayya anhum dan ba su kariya ai an amsali tuma bada kariya ga maha'inta irin su duma fil hayati dunya ana rayuwar duniya akwai kissan da aka ambaci cewa to mutu ya mayar da daga baya gudu can cikin Qurayshawa to Allah ta'ala ya ce kun gan ku ku waɗannan masu yin jayayya dan bada kariya a maha'inta to kun yi musu ka kun yi jayayya kun ba su kariya a nan rayuwar duniya fa man yajadulillahi anhu yawmal qiyamati to wane ne kuma sai jayayya dan ba su kariya a ranar alkiyama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in azabahum idan Allah ta'ala ya rufe azabta da su amma ya kunu alaihim wakila ko kuma ya zama wakilin su shine wanda zai zama wakilin su a wajen Allah kan laifin da suka aikata yace wallahi amrahu wanda zai jibinci al'amarinsu wa yadhubbu anhu ya kade musu duk wata musiba da zata zo aidan ahadi ya fa'alu zalik ba wanda yake yi haka kaga wannan babban kashe ne daga Allah duk wani mara gaskiya kada ka ce zaka ba shi kariya saboda kusaci dangin ka ne ko dan ka ne ko dan uwan ka ne ko kuma dan wanan ka ne ko abin da ya kama da irin wannan ba shi da gaskiya shikenan sai a zo a yi magana a mahukunta ba shi ne da gaskiya ba amma kuma za a ba shi kariya ko ba za a hukunta shi ba zai aikata abin da ya cancanci a hukunta shi amma saboda shi yana da gata sai a zo a ba shi kariya a hana aiwatar da hukunci a kansa to Allah yana magana a masu aikata irin wannan ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya kun gan ku ku waɗannan kuna yin jayayya dan ba su kariya to a rayuwar duniya ne fa mai jadulullahi anhum yawmal qiyama wane ne isa ya jayayya dan kare su a ranar qiyama Allah ta'ala ya sanya mala'iku wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa shahid kowace rai ta zo akwai mai kora ta akwai mai bada shaida yana rike da fayil kuma Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaice su za a musu tambaya annabi ya ce ma minkum illa sayukallimu Allah laysa bainahu wa bainahu tarjuman ba wanin ku face sai yayi magana da Allah a kiyama ba tafinta tsakaninsa da shi to anan kuma ina wanda zai zo bada kariya fa mai yajadilu Allah anhum yawmal qiyama waye zai jayayya dan ba su kariya a ranar kiyama da ban Allah babu kaga nan mutum shine ma za a tuhume shi me ya saka ya bauɗe ma gaskiya a nan duniya amma ya kunu alaihim wakila ko kuma waye zai zama to musu wakili yace shine zai bada lamuni a kansu ya Allah ni ne zan yi belin su an yanke wa ya Allah mun zo neman beli ni ne zan yi belin su akwai to tunda babu ashe a tun anan duniya sai ai kokarin tsaye da abin da yake shine dai ne Allah ya ba mu ikon kiyaye waɗannan ayoyi guda uku da aka karanta talle ne na tuba da Allah subhanahu wata'ala yi wa bayansa ɗaya bayan ɗaya dukkan su talle ne na tuba amma sai suka zo da sigogi mabambanta sai kaga kamar aya farkon ita ce take tallar tubar to ta biyunta ba da ta ukunta dukkan su tallan tuba suke yi a usulubi mabambanta insha Allah ta'ala saboda kula wa lokaci za mu tsaya nan in Allah ya kai rayuwar mu rana ta yau sai mu tashi akan su bi'inillah
abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu ala daman da muka kuskure ko muna roƙon Allah ya kai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.